نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان احدث الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. باي حق يا اخوان المسلمين الى يوم الغيسوى تاديب المسلم. السلام عليكم ورحمه الله. ina kuma farin cikin sabuwar mu a yau wannan yammaci na Litinin 12 ga watan 4 watan Rajab Sani a wannan shekara ta 2425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 31 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya. Mai gabatarwa babban limamin wannan masallaci na Juma'a ɗan'uwana kuma amini na malam Alhaji Aliyu Abubakar ya riga ya gabatar da uzuri na tun kafin in fara magana, kuma duk abin da ya kokarin ya faɗa ba zan ce ba su da muhimmanci ba, amma kokarin yake ya takaice wata magana guda ɗaya wadda zan takaice ta cikin kalmomi guda biyu. Shi abokina ne tun shekaru 22 da suka wuce baya, sannan kuma ni ne na zama abokin ango a aurensa na farko ne. Shi ne kawai abin da ya so yi. Ina da mai babban nan ba, ka ga suna faɗa fiye kan ba. Wannan mawdu'i yana da matuƙar muhimmanci. Ita kuma kamar yadda ya riga ya muku bayani a gaskiya sun ranar Juma'a ba na da tambari. Asali ma a ranar ba ni ne sallar Juma'a ba. Ba ni ne hukumar Juma'a ba saboda wata su uzurruka. Kuma a yau din nan har zuwa karfe 5 na ɗauka ma zai iya zuwa. Amma bayan lokaci ya kusa na cikin sauƙi sauƙin zai ba ni damar koya yi. Don haka idan ina cikin magana duk inda ta kaka ne zan tsaya. Sannan kuma abinda da tuhar da shi ban zama da wani rubutaccen a wasu ba da uzurin da na faɗa mu. Amma muhimmancin mawdu'in yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. Hanyoyin gyaran tarbiyya a musulunci. Idan an ce tarbiyya abin da ake nufi kulawa da ɗan adam. Kulawa da shi a cikin kowane zango na rayuwarsa. Tun daga lokacin da ya kai matsayin ya fara karɓan tauki. Wato ta yadda za a iya ce masa yi kaza ya yi bari kaza kuma ya bari. Tun lokacin da ɗan adam ya kai sinnin tamiyya shekaru bambance al'amura masu amfani da marasa amfani a mataki na kusa. Ta yadda inda za a tambaye shi ina zama sai ko yamma zai nuna. Kuma inda za a tura masa a kan faranti ko wani tangaran tsakanin garwacin wuta da ƙwayar gyaɗa, to zai ɗauki ƙwayar gyaɗa ɗin nan ya gane garwacin wuta. Kaga ya kai sun mutane shekaru na rai da biyar ta yadda inda za a zuba mishi kofi da ruwa a gefe ɗaya ɗaya kuma kofi ne aka cika da koka kola ko wani kayan kwalama wanda ga alama yara suna sha'awa zai kyan da ruwan ya ɗauki wancan. Bai wa ɗan adam kulawa ta musamman tun daga lokacin da ya kai sun mutane wanda shi ne zango na farko na karɓan tarbiyya har zuwa lokacin da ke sinnul murahaka wato shekarun da suke dab da balaga shekaru 14-15 ke har ya zuwa lokacin da kuma yar balaga yana cikin gafin balaga shekaru 17-18 kafin har ya zuwa lokacin da kuma ya hora wannan to baiwa dan adam kulawa a kowane zango ba shi waɗansu nau'i na karantarwa da fuskantarwa wanda shi ne ake kira da sunan tarbiyya. Addinin musulunci yana da tsarin tarbiyyar sarkin adam wanda za mu gan shi a aikace a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A cikin mutukan wanda ya karatu na kusa to a makarantu na Islamiyya tun muna yara ana karantar da mu littafin arba'un hadith na Imam Muhyiddin An-Nawawi, wanda littafi ya kunshi hadisi cikin hadisan manzon sallallahu alaihi wa sallam da yake fuskantar da wani yaro a shekarun da ya kai sunnat tamyiz. Yana cewa ya gulam inni uallimuka kalimat ihfaz llaha yahfazk ihfaz llaha tajidhu tujahak idha sa'alta fas'al llah wa in ista'anta fas'al billah. Har zuwa ƙarshen hadisi ba wani fata ba ne karanta hadisin daga farkonsa zuwa ƙarshensa, amma wani fata shi ne kalmar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya amfani da ita ya gulam ya kai yaro, wanda lafazin gulam yana ɗaukar ma'anar yaro ƙarami ba galibin abin da yake ɗauka a cikin larabci yaro ƙarami wanda bai kai balaga ba. Duk da a wani lokacin akan yi amfani da kalmar gulam ta nufin jarumi sarauci a bayyafa ba, kamar yadda Safwan bin Mu'attil yake da Hassan bin Thabit تلقط باب السيف مني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر. كالفتح من تفوقي لزوجنا إن كاي ستكاي كاي ساريكا كبالي سواني إن الجار مين إذا أنفسا تدني أما إبيرتا كلمة السواء فإنني غلام كما قايا لكم نيارو كرمي أبن إيش نتي جار من صدوك فأما أتوانا هديثي كما غلام سنة لكم نيارو mazala ce inni uallimuka kalimat, zan sanarce ka waɗansu jumloli, zan sanarce ka waɗansu dangi na zance waɗanda suka kunshi ma'anoni da za su amfane ka a cikin rayuwarka. Ihfaz llaha yahfazk, kiyaye dokokin Allah Ubangiji ta'ala kai ma sai ya kiyaye ka. Ihfaz llaha tajidhu tujahak, ka tsare dokokin Allah za ka samu Ubangiji na maka jagoranci cikin dukkanin al'amuranka. Idza sa'alta fas'al llah wa idza sa'alta fas'al billah, illa ya duka kai yaro sai sai kana biyar kana faɗa masa wannan kalmomin sai ka cewa wato kamar ba su da amfani ko tasiri, domin ya zai iya gane ma dokokin balantana ya aiki da su ka sa shi a gaba kana masa wani, amma amfanin waɗannan kalmomin dan su riga shiga a zuciyarsa sama da kalmomin na sharri da zai yi, domin bayan ya girma zai iya tuno waɗannan kalmomin su kuma yi tasiri a cikin rayuwarsa ta yau da gobe, irin tasirin da kalmar da za a faɗa masa bayan ya girma da wuya ta yi domin da tasirin. Kowane ɗaya daga cikin mu a yanzu ɗan shekara 40 ɗin mu da ɗan shekara 50 ko 60 zai iya tuno wata kalma ko wani nau'in fuskantarwa ko faɗakarwa da mahaifi ko mahaifiyarsa suka yi masa ko wani malaminsa a makaranta ta allo ko ta islamiyya ko ta boko ko wani ganin babansa ko wansa irin nau'in ladabi da ya bashi ko waɗansu maganganu da ya rika faɗa masa, ko wani ɗaya daga cikin mu zai dan yi tuno baya a tarihi mai tsawon rayuwarsa ko kuma wata na fice da irin waɗannan kalmomin, imma ababen da ya ji imma ababen da ya gani a yace, saboda a wannan lokacin kwakwalwa na riƙe al'amari sama da bayan mutum ya girma, kuma ka iya rike wannan abu na shekara 40 suka wuce baya ko 50 amma a zikila hudu da juma'a da mafi juma'a da ta wuce wanda ke nan gurin idan ka tara su waɗanda suke na aka yi da wuya mutum ya tuno mawuzin hudubar ba da sanar da hudubar ta kusa, saboda ya riga ya yi girma kai shekarun da ta bulbula sun yi masa yawa ba kowane irin abu ne zai iya haddacewa. To shi ne amfanin tasirin dasawa mutum tarbiyya da kalmomin da za su amfane shi tun yana wannan mataki na shekara, irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rinzi. Sannan kuma mun ga hadisi na manzon sallallahu alaihi wa sallam wajen cin abinci, a wajen cin abincin akwai yaro, manzo Allah ya koya masa ladabin cin abinci yake ya gula san billah wa kul bi yaminik wa kul min ba'dik, nau'in koyarwa guda uku ya bashi a taron lokaci guda farko san billah ma'ana kai bismillah ka tsinka tabi kace bismillah na biyu wa kul bi yamine kace da dama kar ka tsida na uku wa kul mimma yalik ka shiga banka lokacin da kuke tsayiya da mutane kar ka dauki gaban ku ka dauki gaban wani abin da yake daidai da kuke tsira kan dauka to kai wannan nau'ika da tarbiya manzo sallallahu alaihi wasallam yana ka fuskantarwa wanda idan an dafa mutum wannan a shekaru wadanda suke irin wadannan zai rike har ya girma amma a yanzu duk wanda bai samu irin wannan tarbiyar ba a yanzu bayan ya girma zaka mutum yana tafiya ko yana zaune yana ci yana sha da hannun hagu ba tare da ya ji ma cewa ya yi laifi ko ya yi kuskure ba. In za mu bi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ga kula da tarbiyyar yaro a lokacin da yake cikin sunnah kamiyya. To sai mu ajiye wannan sai mu je kula da tarbiyyar yaro bayan ya kai sunnah murahaka wato shekarun da suke dab da balaga wanda a wannan lokacin dan adam yakan samu kansa a cikin wani yanayi na canjawar jikinsa muryarsa ta canja sama da yadda take a lokacin halin yaronta muryarsa za ta yi kauri idan yana magana sannan kuma jikinsa ya fara murmurewa ya fara jin shi babba ne sannan kuma ya fara ganin canji a cikin jikinsa mai yawan gaske yana wa duniya wani irin kallo ba kallo na yarinta ba lokacin da yake yaro ƙarami amma ba kuma kallo na wanda ya nuna a cikin rayuwa ya san ya kamata kayan wanda yanayi na da yakan samu kansa a matsayin ka bar daidai yake da kowa daidai yake da kowane mutum da ana yana da su kai yaran nan da yi wani wani sai ka duba wai wani yaro da jikin kuma da wani yana zama ya kira na yaro yake dan karbi ba da shi kake lokaci idan yana tafiya shi kadai ma za ka yara tafiya yana kallon ido yana babbokar yawa yana babbokar yawa kai yana ba da ba tun nan ne shi babba ne to wanda shekaru ne na hadari a cikin tarbiyya ko kuma a rayuwar ɗan adam gaba ɗaya na a wannan lokacin salon da aka bi wajen tarbiyyar da sai na ƙarami ba shi za a ba wannan lokacin ba duk wanda yake zai mata faɗa ko zai ta kai ta irin wannan yanayi ba su yadda za a yi gyara shi a wannan shekaru ko kai ne mahaifinsa abin da za ka sallama ka ɗauki shi abokin shawara ba wai don ka ɗauka cewa ka yi sa'in shawara da shi ba don shi haka yake so kuma don ka hanyar haka ne za ka ɗauki ba ka kai duka mutsawa jeke kaza jeke kaza sai ka ce wai yanzu mutum ya yi wannan mutsawa sai ka ce wajen da ya bumbuli amma kira wani kun shawara ka ce me kake gani game da kaza faɗi shawarar ka buji sai kawo kai sai kuma sai kawo kai guda biyu ko uku na kwana nan dalilai shi da kai zai lura cewa ya san kafin gani ta wani lokacin sai ya sallama ya karɓi tashi wa abin da zai karɓa saboda kai tare ya kai da shi ka mai da shi mutum da mutum ne suke magana ba ba kuma yaro da suke magana saboda ka tare da ga kuma sai ka haihu haka inda aka wannan lafiya to mun rasa Allah da Allah irin wannan salo ya rike bin salon tarbiyya daban daban wajen tarbiyyar ta mata kokarin nuna musu su manya ne har sai rika dauka tare da cewa ya san su ba manya din bane a ba haka suke so a fara musu amma kuma baya nuna musu su manya ne kawai kyale su sai fuskantar da su da kalmomin da za su amfani da su cikin rayuwa to baya mutum ya wuce wannan shekaru kuma duk da haka akwai alƙin da za a kula da shi wajen tarbiyyar sa to a nan wurin muna magana ne akan hanyoyi da za a ke wajen gyara tarbiyyar idan mun lura ababen da suke da tasiri wajen tarbiyyantar ɗan adam musamman a zamanin irin namu da muke ciki yanzu a nan yanzu suke tarbiyya yana magana akan tarbiyya a matsayinta da tarbiyya mai kyau ko mara kyau ta addini ko ta al'ada ko ta shirbi abin da zai iya tasiri wajen sanya wa ɗan adam ya yadda zai gudanar da rayuwarsa al'amura ne kamar haka amma da farko gida gida ne kunshi iyaye ko waɗanda suke a madadin iyaye wanda yaro ke girma a hannunsu wakilan iyaye ko matarsan yaro in bayan iyaye kuma na biyu makarantar da yaro ke zuwa tun karfe 8 ya taso karfe 2 ko karfe 1 da kuma wanda zai je da yamma karfe 4 ya taso karfe 6 ko wanda zai tafi da dare karfe 8 ya taso 10 makaranta dai a matsayin ta na makaranta abu na uku tituna da yake bi da kan hanyarsa ta daga gida zuwa makaranta ko daga makaranta zuwa gida ko daga gida zuwa kasuwa ko zuwa duk wurin da inda aka aike shi sannan daga wurin tumulu zuwa gida wanda yana da tasiri wajen sa yaro ya zama nagari ko ya lalace wannan kuma abu na hudu daga cikin hanyoyin wato syllabus na karatu kalmar hajji da lati tsarin karatu da makarantar ta kunsa kawai makarantar gurbin ciko ta islamiyya mai na abin da ke cikin syllabus wanda ake karanta wa yaro wannan abin yana da tarbiyya yana da kai tasiri wajen tarbiyya ta gari ko ta banza wajen tarbiyya mai karfi ko kuma tarbiyya wajen ciki mai rauni sannan kuma abu na biyar da cikin al'amura wanda shi ma yana da matukar tasiri kafofin watsa labarai a rediyo talabijin jarida majalla waɗansu ƴan ƙananan littattafai na labarai kasir kasir ko na karatu ko na kiɗa video kasir ko na karatu ko na kiɗa akwatunan talabijin da akwatin video waɗannan dukkansu suna da tasiri wajen tarbiyyantar dan adam tarbiyyanta mai kyau ko wani kyau waɗannan al'amura guda biyar duka wanda ya kalli halin da muke ciki a halin yanzu yake son ya kawo halin da muke ciki ɗauki ya gyara al'umma to zai kokari ne yadda za a gyara waɗannan al'amura guda biyar idan an gyara wannan al'amura guda biyar tarbiyya za ta gyara mai kyau amma idan waɗannan al'amura sun lalace ko waɗansu daga cikinsu sun lalace yana aiki sauran hudun ba sa aiki ko bila aiki sauran hudun ba sa aiki to babu yadda za a yi tarbiyya cikin nasara iyaye ya za ka gyara iyaye bayan sun riga sun zama iyaye hanyar gyara iyaye guda biyu ce amma dai tattalin su yadda za su zama iyaye tun kafin su zama iyaye to ba ke musu tsarin da ko tattalin ba har suka zo suka zama iyaye ta zama uwa tun kafin ta cancanta ta zama uwa ya zama uba duk kafin ya cancanta ya zama uba ta zo na ko matsala a cikin yaran sa domin kamata ya yi a tsora shi akan wani mataki na fahimtar ilimi ko rayuwa ko sanin ya kamata da ya kamata uba ya zama a kai tun kafin ya zama uba da ya kamata uwa ta zama a kai tun kafin ta zama uwa to a nan gurin matakin gyara iyaye ko matakin gyara gidaje ko shakka babu abin da yake da tasiri wajen gyara gidaje su ne masallatai tun a lokacin da da kuma lokaci na yanzu in masallatai suna ayyukansu daidai to gidaje za su gyaru gwargwadon hali domin kowane magidanci zai yi ƙoƙarin halartar masallaci salloli guda biyar a yini da kuma sallar juma'a aikin mai wannan masallaci limami na juma'a ko na khamsus salawat karantar menene matsalolin da suke kewaye da mu a unguwarmu ko a garinmu ko a karkararmu ko a garin hakiminmu ko gundumarmu domin guzuro da waɗannan matsaloli da faɗakarwa a kansu a cikin huduba ta juma'a a cikin nasiha bayan salloli guda biyar ko a cikin waɗansu darussa da aka tsara tsakanin magariba da lishai ko bayan sallar asubahi minti 30 ko minti 45 kafin gari ya waye ko dukkan wani lokaci da malami zai tsara domin karanto waɗansu al'amura karanto ƙwayoyi na alƙur'ani ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantattu ko waɗansu al'amura da suka faru a tarihi sirar annabi ko ta sahabbai ko ta tabi'ai da tabi'u tabi'in irin wanda yake da tasiri wajen gyara wani hali mara kyau da mutane suke ciki dole mutum ya karanci wannan ya karanci inda yake zaune ya karanci matsalolin mutane ya gaya zai ya gara su ta hanyar da ba akwai abin da ya dace a cikin hudubar juma'a za a faɗe shi akwai abin da ya dace a cikin nasiha ta bayan sallah kafin kowa ya wace minti biyar minti goma zai faɗe shi akwai abin da a darasi ne tsakanin magariba da isha da ake yi a masallaci ko biyu ko su uku a sati ko su hudu a sati zai faɗe shi kuma duk da bayan sallar asuba ki ce ko wanda bai zo sallar ba in ji masallacin akwai speaker masu kyau yana ji daga gida za a fada ba tare da an ambaci sunansa ba amma an ambaci wani abin da ke kasa wasu sai kuma zai ji kuma zai gyara masallaci na da tasiri kwarai da gaske wajen gyara tarbiyyar mutane amma masallaci za su yi wannan tasiri ne idan sun zama sun samu duk abin da suke bukata su samu masallaci ya samu malami ko malamai idan ya ce malami ko malami ma'ana malami kuma da ɗaya kenan sai zuwa biyu zuwa uku waɗanda su ne suke taimakekke ne da suna wajen gudanar da masallacin wannan malamai an so suna da wani mataki na fahimta na ilimi sun karɓi limanci ne bisa ga tantanta sun karɓi karantarwa ne bisa ga tantanta suna da karatu gwargwadon malai ɗaliban ilimi ne suka yi ta kullum su ƙara ƙwazo da bincike wajen ilimi ba waɗanda ake da tsari limanci ba ne bisa ga gado baban su limami ne da haka baban su ya mutu shi ma an daɗe shi ba kuma kawai waɗansu gardawa aka samu ba wanda sun yi karatun manzo amma ba su yi karatun ilimi ba shi ma ba zai su garbi ne yana da silama aka ba shi limanci kila kuma bai karanci ko da ahalari ko ismawi ko arba'un hadisi ba aya ce wani ilimi muhimmanci wannan ba zai iya gyara mutane ba kan sa wanda zai iya gyara wa ba tare da ma dan bai san yadda zai iya gyara din ba ko ya so ya gyara ko ya ga ana barna bai san yadda zai iya yake kai hana ba amma mutumin da yake yana karatu na addini da wani karatu da yake zuwa wajen malami ya dauka ko a makarantar tsari ta addini yake zuwa ya dauka ya kai wani mataki na ilimi a zaure ko a makaranta sannan yana ƙara ilimi yana ƙara ƙwazo da bincike to wannan shi ne sun tafi gudanar da masallaci masallaci na juma'a ko na farsu salawa a birni ko a ƙauye dan wannan shi ne yake da wani mataki na wayewa da sanin addini wanda zai sa ya karanci halayen mutane kuma ya gane cutukan su kullum yana ba su magani a cikin tsanaki ba tare da tayar da kula ko hayaniya ko wani fada da kayan tsanaki idan aka ga da wani lallai masallaci ya samu malami ko malami lallai malamin ne sun so an naɗa shi ne bisa ga cancansa ko malaman an naɗa su ne bisa ga cancansa kuma lallai malaman ne zanto suna da ƙwazo wajen karantar da mutane su wani ko da yana da ilimin baya da himma baya da ƙwazo wani ko da yana da ilimin matsoraci ne baya iya fito na fito da banza ya yake ka kuma in ya yake ta baya iya jimlin daɗewa a daɗe ana yi zanen ya ga ƙalubale ya taso masa sai ya tsorata sai ya koma gefe guda wannan ba zai iya kai labari ba wanda kuma ba a iya haɗa kai da su wajen gina tarbiyyar al'umma da fitar da ita daga cikin halin kakanika yadda suke lallai ne kasance an samu wannan sannan masallacin ya zanto cewa akwai waɗanda suke jami'an kula da masallaci wajen idan sifikar babu kyau ana gyarawa shimfiɗar babu kyau ana gyarawa hasken fitila babu kyau ana gyarawa ban dakuna duk ana gyarawa ya zanto masallacin akwai dai wata kusula daga cikin mutane wato jama'a da suka haɗu goma zuwa abin da ya sama suke taimakekke ne tsakanin su da malamin ko malaman masallacin wajen ya zame mu gyara al'ummar da suke kewaye da wannan masallaci wanda su ne mamudin wannan masallaci a unguwa ko a garinmu ko a ƙauyenmu ko a gunduma to idan masallaci akwai wannan tsarin ko shakka babu zai bayar da tasiri wajen gyara gidanci wajen gyara magidanta domin gyara gidanci ne gyara magidanci kun ga yawan matsalar da ake fama da ita shine galibi masallaci hatta na cikin birnin Kano ban da na ƙauyuka za ka samu masallaci kawai abin da mutane suke a yi sallah yayin sallah suke na aliku kowa ya fice nasiha ko kalma ce bara su wannan sun sallakan bayan sallah za a yi wani abu amma ba nasiha ko karantarwa ba a wannan ne zai zo buɗe kawai ta kanta da lafiya hana mutane bari wanda idan zai yi dan Allah ko ma me yake yi sikiri dan Allah ko lafi zai ga annabi inda dan Allah zai yi ya je a cikin gida daga shi ta ubangiji da shi na kan da tara fa'ala amma zai buɗe ba wani bai zo buɗe shiri ne wani kuma zai zo ka ta dan dalilu kufari kuma ya zo ya kwanta gida da baki amma wannan ya kula da shi yana garin wannan shi ne addini kuma shi ne sanin Allah kuma shi ne ke nuna tsoron Allah dukkan waɗannan al'amura inda za a musanya su da karantarwa a masallaci a ce kowane masallaci a kowace unguwa ba za a rasa darussa guda uku ba a mako darasi na farko alqur'ani alqur'ani ya kunshi a karanta a fassara malamin zo tsakanin magariba da ita ya awa ɗaya ko awa ɗaya da fata ya karanta ayoyi guda goma ko shafi ɗaya na alqur'ani yana karanta a mutane suna maimaitawa a cikin mutum da mutum da ke masallaci inda ya karanta su goma ko shakka ba mutum goma za su rike arba'in za su rike rabi sauran kuma su rike ɗaya musu sannan ya karni abinda ayoyin sun kunsa a cikin kalmomi kaɗan waɗanda zai sa mutane su fahimci saƙon alƙur'ani mai girma su bane shi alqur'ani ba littafi bane na rubuta ka ko kuma littafi ne na rubuta daura ilaya da guru ba ko a kafi a kofar gida ko a kafi a kofar tafi ko a sa cikin tiyarin mota a da tashi da ku shi shari'a kana zanna a cikin kitabu tiyana da kulli sai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin mun zo kuma da wannan alqur'ani din zan to bayanin komai ya zanto shari'a ya zanto bushara ya zanto rahama ga musulmai يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا قوم متعني حقيقة وعدي جاجاني من يزنكو دقوشهم وبنجي لنكو يقوم وعنك ما يوالك لدى التنزوسيا يكاود دجير من كي يكاود دجيدي دكي دكافافا يكاود دشركة يكاود دريا يكاود دحسدا لأنهم كفرتي دموغون لكي دكي التنزوسيا القرآن يقول شوانا إذا أنكرت تنجيز يا أنفصل أكدي وهدى ورحمة للمؤمنين shiriya dai kuma rahama ne ga mummunai yayin da kake ana karanta alqur'ani da fassara shi cikin kalmomin da mutane za su fahimta ka ga wannan darasi ne da zaman kansa sai a dauki wani darasin kuma a cikin hadisi a dauki hadisi daya da yake magana akan zaman makwabtaka ko wani hadisi daya da yake magana akan haƙƙin iyaye ko hadisi da yake magana akan haƙƙin yaya ko yake magana akan haƙƙin mata ko yake magana akan muhimmancin wato a mu'amala mai kyau a cikin rayuwar musulmi da ɗabi'un da a cikin rayuwar musulmi a karanta wannan hadisi malami ya karanta ya maimaita sau goma sha biyar sannan ya fassara ko sai ka babu wuta da za ta ji sannan kuma a sa darasi a cikin wani littafi na fiqh yau a ɗauki alwala a yi ka a yi bayanin falillai sunnoni mustahabai ababen da ke warware ta sannan kuma a yi ta a aikata kowa ya yadda ake yi wata rana dauki taimama wata rana dauki wankan jaraba wata rana dauki maganar zakka aiki na da dukkan sauran abubuwa ibada da mu'amala idan masallaci na haka sai ga ana yaki da a cikin kwanciyar hankali dan lokacin da ake yi in dai masallaci na da shirka mazaje na ji a cikin gida iyaye kuma suna je ta hanyar lasu ka iyaye mata ke a cikin yawan da kwanduwa to wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin wato gyara tarbiyya ba na gyara gidan da gyara imanin mutane gyara alaƙa su tsakanin da mahallicin gyara alaƙa tsakanin mu da littafin Allah subhanahu wa ta'ala domin alaƙa mu da mahallicin mu tana da rauni na cikin rayuwar mu ta yau da gobe alaƙa mu tsakanin mu da littafin Allah tana da rauni da yawan mu yawanci sai ka je idan mutum baya da alƙur'ani baya da alƙur'ani suka ke in kuma yana da shi to yana cikin kawai ko da baya da shi ana ado da shi an gyara shi amma ba ya buɗe wa yake a kullum ya karanta aya hudu ko biyar ba ta yadda ya faru daga suratul baqara yana so ya ga cikin wata ɗaya da biyu sauko ko cikin wata biyu ko cikin sati ɗaya ko kwana goma sai mutum ya shekara biyar da soke alqur'ani ba a matsayin sa na musulmi kuma tun yana da shekara bakwai ya san wani littafin sunan shi alqur'ani yau shekarar sa 40 ko 45 ko 50 amma bai taɓa karanta shi daga farko ya kai karshe ba ko bai taɓa jin ma kuma hakan da ya yi laifi ne ba ba ma ya kirga wannan a matsayin kasawa abin da bai dauka a matsayin kasawa wani abokin sa sa'ansa ya san irin motar da shi baya da ko ya san ga irin yadda da shi baya da shi ko yana da nau'in abubuwan da shi baya da shi yana daukan wannan ita ce kasawa da ya kamata ya kai bauro da mali wajen ganin ya yi irin wannan abin da yake tunani idan ka sa a rubuce shi amma dan bai taba sauke alqur'ani ba ya san ya yi laifi ko ba ya san ya kasa ko ba ya san ya yi asara to da mutum ake dan ballanta na mace wanda a kasar Hausa aka dauke ta dama ita ahlul bait ne kan aure ba komai ba Allah kuma ya halitta bayi da ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wanda shi aure din bangare ne cikin bangarorin ibada kila kake da ɗaya cikin dari ko biyu cikin dari na ibada amma sai aka dauka ita mace gaba ɗaya ahlul bait da ga aure aljanna tana da kan kafan mijinta wanda ke sa idan za ka bashi komai in za ka bashi sai ka durkusa in za ka karba sai ka durkusa in za ka kai ruwan wanka ban ɗaki ba baya ban ɗaki amma sai ka durkusa sai ka je ruwa duk wannan abin da take nema saboda ya danne aljanna da kafa sa sanadin tsoron ka sai masa ba daidai bai ci gaba da dannewa har sai ya daga sannan su ka ga wannan wani abin da abin da ko saka babu yana da cikas mai yawa wajen gyara tarbiyya idan muka gyara gidajen mu to ko saka babu tarbiyya da gyara amma a cikin gidajen mu suke yarda tarbiyya ba za ta gyara mana zai ci karatu manya ci karatu kowa ya ci daɗin ci tsakanin maza da mata a yanzu canjin da ake samu shi ne za ka samu idan an buɗe makarantar islamiyya ta baka za ka cika kuma na ce shekara biyu ko uku ko huɗu ko biyar ana ce kullum sababbin ɗalibai suke zuwa. Amma idan an buɗe makarantar Islamiyya ta maza manya, ba ranar farko za a fita, sam sun ba da kuɗi ga sai ya kare. To za a yi karatu sati ɗaya ne. Daga lokacin da aka shiga sati na biyu makarantar ta yi ta raguwa ta gina ta yi ta raguwa har sai an rage ta an mutu gaba ɗaya. Ma'ana a yanzu tsakani da Allah da yawa mata sun fi maza kuzarin karatu, musamman karatun addini. Mutum ya yi ɗaya sa matarsa ta je Islamiyya shi bai zai. Kuma idan suna zuwa Islamiyya da suna jin karatu suna jin karatu suna jin karatu. Da zo suna zan su ci yana ta kan wani abu kuma sai a yi rigima. Wani ma zai fitar da ita. Wani ma yi wata wani ya ce. Da ta yi kana ce ai uku a makaranta malam ya ce kaza. Ai uku a makaranta malam ya ce kaza. Ko sirkin malam wani malam wasu wani malam wani kamar wani jikin jini. Ka ga nan wani yarfa ne. Kuma da dangane ne. Ko ke koyi ta yi ta sarka a wata. Ka kawo hadisin da ba zai kawo ba. Ka kawo ayar da ba zai kawo ba. Ka kawo kai ko ta ce ta gina wanda shi ne kuɗi ba ko ba ya sai yanzu da bai kuɗi ba sai ya koya a wajensa muriya kayan da kura sai a rabu cikin rububi kana ba da hakuri shi ma da ba da hakuri shi kenan wato ba wanda ya kada wani ce kawai da ba da ce wannan ko sai kafa ma ko cutar kai a ciki daya daga cikin mazaje haka abinda zan yi so in ci a nan wurin jami'in gidajenmu ɗaya ce daga cikin hanya ta gyara tarbiyya yawon da wani ɗin kalmomi masu kyau daga wajen mahaifinsa ya rinka ganin ayyuka masu kyau daga wajen mahaifinsa, ya rinka ganin haka daga wajen mahaifinsa, ya rinka ganin zantuka masu daɗi. Idan ya faɗi kalmar da ba daidai ba mahaifinsa ta gyara masa ba haka ba. Gyara wanda ba zagi ba duka, ba haka ake cewa ba kaza ake cewa. Wannan ya fi tasiri saboda ka daki mutum. Duk lokacin da ka dake shi ko ka kawo gyaran, jin zafin dukan ya hana ya karanci gyara. Wani lokacin yana kuka ne, a ranar ɗin dukan bai riga ya kusa yau balle sana ya fahimci gyara. Amma in ka faɗi gyaran, ya fi tasiri. Ko mun ji tsakanin Ubangiji da wala ku tashi ku yi sallah da wanda ke da zai alwala ya ta jofe ce ku tashi ku yi alwala za ku kuma sallah tun tana ba illa ilmu ko mun ji roman da zai shiga gida karfe takwas da rabi kala ya je gida ya yi na zuwa ne kun ci abinci ya yi ko kowa ya je ya wanke bakinsa ya kurkure bakinsa ya yi alwala ya kwanta ya kwanta a kan dole a yi sallah kasan da kuma da kanar tasiri ko ya kai shekara 60 zai fita tuna babban tafi haka shi lokacin ya ɗan shekara biyar da asuba ɗin kuma kadashin ku tafi tare wanda ya fi zafi iyaye mata suna yin haka maza suna yin wannan yaro da zai kalmomi masu kyau wannan hanya ta farko ke da tigara tarbiyya hanya ta biyu tigara tarbiyya shi ne gyaran makarantu sai idan na ce makarantu sun shafi makarantun islamiyya da abubuwa gaba ɗaya da ke gane gudu ne sun fi tsammani samun tarbiyya a makarantun islamiyya sama da makarantu na boko wadda kuma wadda saboda alaƙar su da addini tsantsar alaƙa da addini amma wannan bayan da cewa a makarantu na boko idan su hafa da mita da ba za su iya tarbiyya ba za su iya tarbiyya da haka ana idan ina magana makarantu ina magana akan makarantu gaba ɗaya makarantu na tasiri wajen tarbiyya ta gari to wata ko makaranta ne da za ta yi tasiri wajen tarbiyya ta gari idan kana da malamai da suka cancanta duk makarantar da ba ta da malaman da suka cancanta to ba mai yadda za a yi wato ka iya bayar da tarbiyya ta gari malamai in sun cancanta za su bayar da tarbiyya kuma sun cancanta ba za su bayar da tarbiyya ba har sai ma dan suna su musa ta to samun malamai da suka cancanta ya danganta idan makaranta ta gwamnati tunda gwamnati tana da albashi alawansu su za ta bayar wa mutane da kuɗaɗen hutu da za ta bayar amma in makaranta mai zaman kanta ce ya danganta ita da tsarin samun kuɗin za ta iya riƙe kanta in ko ba ta da ƙarfin samun kuɗi ba ta da hanyar samun kuɗin za ta riƙe kanta to malaman kusa da lillahi za su gudanar da ita su ko malaman kusa da lillahi ba ta yi tarbiyya amma ya zai kusa da lillahi ba wanda kike so ne za ka baka ba sai wanda ya zo dan kusa da lillahi sannan ba ta da kusa da lillahi in yi laifi ba kai saka ta dan me ya laifi ba kusa da lillahi kin kuma Allah ka tabbata mun dami da shi bana ne kuma billahi kuma zai yi fashi ba tare da shi dami ya fashi ba sai kuma Allah yake Allah ya ne cikin ra'ayi na mun yi daba a ce ka bude makaranta wani malami zai ce zai kan fushi da Allah kai ta ki yi kai duka gaba da shi kuma Allah yake ni da makaranta ake cikin Allah yake amma dai ga wani abu da makaranta za ta taimaka maka da shi da sunan albashi ko alawu sawata wannan yana da tasiri wanda shi ne za ka iya sarrafa malik in ba shi ba za ka iya sarrafa malik ba matuƙar babu shi ba za ka iya sarrafa malik ba sannan wannan yana da tasiri da shi ne za ka ɗauki wanda kake so cikin malik wanda ka ga ya cancanta ba wanda ya zo maka ba amma in ba ka da wannan a hannu sai malamin ne ya zo da yawa ne idan ka je makarantu ko na boko ko na islamiya malaman da suke wajen ba cancanta ke ta kai su ba amma saboda babu waɗansu sai su ko dai ka sa su musu zama suna gane yara dan kare yana su fada ko kuma ka bar makarantar ba ko kaga nan babu inda zai irin wannan malaman sai ya ba da tarbiyya saboda ka lalle ne tasirin yadda makaranta za ta ba da tarbiyya idan tana da malamai da suka cancanta su ilmantu ta fuskar ilimi gwargwadon hali ya dace da matakin ilimin da za su bayar sannan kuma sun samu horo na musamman ta karantarwa a zamanance sun san yadda za su karantar da ilimi don ku kana da ilimi in ba ku san yadda za ka shigar da shi da yaro ba zai fi cutar sai mutum ya samu horo na musamman na yadda ake karantarwa to sannan da makaranta za ka iya taimakawa sannan tsare-tsaren makaranta za su ba yaro damar ya samu tarbiyya ta kai don zai zo ya awa huɗu ko biyar a makaranta awa huɗun nan zai buƙaci shiga man daki zai buƙaci ya sha ruwa zai buƙaci ya sha abincin lokaci da an fito break zai buƙaci wasanni tsakanin su da yara sa ta tsakanin su da yara abokanan sa duka irin nan gurin hukumar makaranta suna sa ido me yaro yake lokacin da ya zo cin abinci da ranar su ko da abu lokacin da ya shiga man daki da wata kamar ya shiga da wace ya fito sannan ya shiga da abin da ya tsirki da shi ko haka ya buƙa da ya shiga ba abin ya tsirki da shi sannan an koya masa da ake tsarki da cikin musulunci don tabbatar da tsafta da kiwon lafiya sannan ana dora da zuwa ya zo cikin tsafta wa ya zo cikin tsafta ba duk wanda da zo cikin tsafta ba ya san ba ya kala shi a masa tare ya haka masa ihu ya masa gwalo ya dawo shi sannan wa ya yi ka farce wa ya bai yi ka farce ba wa ya yi aski wa ya bai yi aski ba wa ne mu zo da riga a yaƙi wa ne wanda riga ta ba ya yaƙi ba ya ce an yi fashi ko da tsohuwa ce da an yi fashi ba a mata take ba waɗannan abubuwa ne waɗanda kuke ganin su yanke ɗan kaɗan suna da tasiri wajen gyara ɗan adam kaɗan abubuwa wannan ya gyara kan wancan ya gyara kan da zuwa ba wai karatu cikin aji na kaɗai ba to duk waɗannan ba wai karatu kaɗai a cikin aji ba wato dukkan waɗannan suna da tasiri wajen gyara tarbiyyar a da kaɗai makaranta abu na uku daga cikin ababen shi ne salafin da makaranta suke karantarwa dan su malami lokacin da ya zo makaranta ba ke ke tsaro mai zai karantar ba sai in ya zo makaranta za ka bashi mai zai karanta ila makaranta ta bashi tauhidi kila ta bashi fito sannan bayan ta bashi tauhidi a matsayin sa na mata da kama tauhidi wani aji zai karantar ba kafi na ɗaya ko na biyar ko na tsakiya ko na ƙarfe ko na farko sannan da aji na farko da daga ina zuwa ina zai karantar duk wannan sulafin ne aikin talabarci manhaja ta karanta tsarin abin da za a karanta tun daga shekara ta farko zuwa ta ƙarshe ko wata mada ko subject da aka zaɓa za a sa za a karanta a makaranta wata manufa ta sa aka zaɓe shi menene wannan subject din yake da shi na tasiri wajen gyara tarbiyya da mata a musulunci ta ko wani yanzu misali za a ga subject ya dace dari uku ne ya kamata a karanta da shi kuma malamin ya san abin da yake amma sai da littafin da aka saba wanda zai taimaka mana wani yaro da yin sosai da yana da kafin wani littafi da ban ba wannan ka duba a yanzu a dukkan makarantun islamiya a duk inda su shiga da shiga ana karatu na hadisi waɗannan littafan da ya ce ko dai an ba wani hadisi ko majmu'ul bahrain to majmu'ul bahrain akwai hadisi da ido da mawdu'ai a cikin na ƙarya wanda aka wa manzon Allah ƙarya su kaga eh karantar da hadisi da tasiri amma kuma sai karantar da hadisin ƙarya ko ba zai kai gyara wajen ba zai taimaka wajen karantar da tarbiyya ba a nan ba ma sabani wajen a karantar da hadisi mun yi da muhimmancin karantar da hadisi amma a karantar da me abin da ya inganta to sai aka kawo wani hadisi aka wani hadisi galibin abin da ke cikin hadisi ne sai yayi duk sun dace sai dai kuma tsawon hadisan da abin da suka kunsa bai dace da shekarun yaro bai dace da karatun yaro dan firamare ko ɗaya islamiya sun fi karfin kokarwa ka hadisai da aka fara su dan manya dan malamai akwai kadirin hadisai cikin bukhari ko muslim wani hadisin su tsira ɗaya wani hadisin rabin su tsira sai ka tara guda 40 ko 50 sai yaro ya haddace shi kuma ya fahimce shi kuma yana da alaƙa da abin da yake yi a gida na yau da gobe hadisin bismillah yanzu a kafin ci, hadisin shiga ban daki da yake fada, hadisin amsar da ban daki, hadisin gayarwa ko sallama, hadisin girma wa mahaifa, wanda duk sun dace da shekarun yara sun yi matin da shi, sannan kuma ga fita biyu sannan cikin Bukhari da Muslim sai a haddace. Amma a kawo hadisi sai karanta hadisai goma bai zo wani guda ɗaya da yake da alaƙa da rayuwarsa ba shi. Saboda haka ba su yi matin da juna da hadisan ba sun fi ƙarfin su dangin mai da yawa. Sai a lalata da zai da su. Da haka sai dai kuma a waka. Ana hadisin awwal hadisi na farko ana hadisin mu'minina an ka kowa daga sarkin waye a ka ba. Har kawai zai haddace. Yayin da ta yi lafiya cikin na an kare kullum ko kowa kan shi cikin sa. Amma bai da tasiri a cikin aikin yaro ne yau da gobe ko mu'amalarsa da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko da wansa ko da kanansa ko da malaminsa. Ko cin sa ko shan sa ko sanya tufafinsa ko su kasa banɗaki ko fita ko shiga masallaci ko fita ko tausayin dabbobi ko tausayin yara ƙanana ko haramcin cin zali duk ba da alaƙa da wannan babu wannan hadisa a cikin kawai da hadisa ko cikin sun Bukhari da Muslim to kaga anan wurin a cikin sarfa da tasiri wajen gyaran tarbiyya sanabun da tasiri makarantar islamiyya ya zan samu talabas mai kyau Ina Islam studies da ake karantarwa galibi al-wujudu ne. Kuma wajibi ce ga Allah, wani kidan mutum farko wajibi ce ga Allah, kuwa sai ce wace ce, haka haka haka. Mutum ya karanta shi malamin bai san abin da ke kusa ma ɗalibin ba su san abin da ake ce. Ko an faɗa kowa ya tashi ba wanda ya san me ke. To ka ga wanda ba zai taimaka wa ne. Wanda suke da kifin addini suke da kifin al'umma. Ba ko na musu nauyin tsara talaka na makarantar Islamiyya. Misali, kawai sun tara kan fasihi tsara talaka mai kyau. Kuma wannan talaka a wajen kashi. A kan dukkan makarantu na Islamiyya. Sannan bayan an tsara talabarsu, kowace mata idan tauhidi ne a tallafa wani malami rubuta littafi ko wasu malami. Idan mutuwa ne a rubuta wani littafi, da zai sace da shekarun yara tun daga mataki na farko zuwa na kan. A haka tsara da wani abin da dan lokacin za a kara za a kula da talabarsu. Masu rubuta a yau suna masu rubutu suna kallon matsalolin da muke. Suna kawo abin da zai taimaka wajen gyaran matsalolin yanzu. Da sai da sarka kun yayin mata da yara da ke karanta da su. Da haka wanda yana da tasiri wajen tarbiyya. Duk gwamnati ba ta yi ba, misali ka ɗauka ahli sunna a matsayin suna mutum ba. Ya kamata a ce suna da talabar zama karatun Islamiyya ba. Suna da talabar zama karatun sekandare, suna da talabar zama na haya Islamic na gaba haya sauro. Wannan ba kamar haka. Da ke tiri, talabar yana da tasiri wajen gyara tarbiyyar ɗan adam. Sannan na hukun, da ke tasiri wajen gyara tarbiyyar ɗan adam. Shi ne titi na faɗa da su cewa yaro zai fito da gida zuwa makaranta da makaranta zuwa gida da gida zuwa kasuwa ko inda aka yanki daga can kuma zuwa gida a kai wannan titin zai titi ya gani zai iya ga mai kyau zai iya ga mara kyau shi da ganin mai kyau zai taimaka wajen tarbiyyarsa shi da ganin mara kyau zai taimaka wajen rusa tarbiyyarsa yanzu da ganin ku da aka yi kanin mu da kwararan lokacin da yaro ya fita daga gida zuwa makaranta wannan da zai ke gani tsakanin mai kyau da mara kyau wanne ya yawa galibin mara kyau zai ke gani ba mai kyau ko iyaye sun gina shafan wani abu wannan yana tasiri wajen ya sai ya fito da cewa wannan shi ake a ko'ina wanda kuma shi ake a gidan mu kai su kuma yana fiye tashi da ko'ina ko dole ya fito waje da kuma bin za a hajiya ba har yawa gidansu ba tare da ya fito ya tabbatar da jama'a ba to kaga hanyar gyara tituna a nan ba wani sanya kwalta da trenin ba wanda yana da muhimmanci awa da gari da yawa da ni kwalliya ko shakka ba amma abin da muke nufi hanyar gyara kwararren mu da titunan mu da lungunan mu ko ita hanyar gyara unguwannin mu nauyin a kan waye abin da ba ina kawai da gwamnati suke ciki ba ya jewa ka san da jama'a suke ciki shi ke jewa ma'ana idan muna zaune a unguwa sai wani rigo yake da gida zai sanya karuwai sai dukkan mu unguwa muka kyale ka ga mun taimaka wajen farna amma muka je muka same shi ba mu Allah sulaba ke Allah ce wala fitar mun zai kai ma ba da sulaba kuma ka ba wani jama'i dukkan su ne fi ne saboda haka bai dace muka yi wannan a matsayin sa'a da za ka ci abinci dan ba za mu kuɗi kuma wannan zai jawo a fushin Allah da azabar Allah a nan gudun idan ya fata sai ya canja da wani abu idan sai shi dole sai ya yi sai mutum kuma a nan ba a unguwar ba sai mu haifar da limamin unguwarmu, mu haifar da zagatun unguwarmu. Da masana ya kamata unguwa, a nan masana ya kamata ɗaukidai ba tsofaffi ba, domin tsoho shi da bai kai kanu. Amma da cikin shi da wanda ya san ya kamata ko da ba tsoho ba ne ba. Ana fi tsoron da gasin ya kamata, ba kaji wannan ba na cikin wani tsoho ne. Amma wanda ya ce mai ƙarancin shekaru ko matsakaici ta fuskar shekaru amma kuma ya san ya kamata, yana da halin dattawa ku ke to sai a haɗa kai irin waɗanda ke mun mu yadda ba mu ga dukkan wata hanya ta mu yadda ba wani mutum musamman shi ta Najeriya ta bi ganin kwarjajin jama'a saboda kuɗiya domin idan mutane suka zaɓi su su mutunta da wannan ba'a gudu zuwa za a mutunta musu. Da ta kan haifu ne ko su fita kan sarki a ko kuma su fita kan jeji wa harsuwa kuma suna abu ko kuma su fiye don gwamnati ta hanyar social welfare a zuwa government house ta kowace hanya ko mai yadda ba an gwamnati ba zai mara gidan sabo wani mai gidan sabo bai gida ya yi suna gwagwari ko ba yadda kuma ana ganin suna kawo mata ko yan mata kuma duk aka zuri wani ba wanda ya yi ba gida ya yi na bidiyo yara suna zuwa suna ɗauko kuɗi daga gidan iyayen su kawo fadala-fadala ko yara kuma ko na ragar an nuna musu akwatin talabijin a yanzu waɗannan ba lafiya idan mutane suka kyale wannan unguwarsu laifin su ne su duka hanyar da za su fi shi ne su gyara wannan mutum su faɗakar da shi Allah su tsoratar da shi ranar tashin kiyama su nuna masa illar abin cikin musulunci su kirawo shi masallaci su gari sai ka kaɓar lema a masallaci ba a kwanan gidan Allah ji wani ba su tasirin ɗakin Allah da kiraye shi a damar ayoyi da hadisi a faɗakar da shi sai ba so ake ba wai a nan unguwar ba ko ina ma tare wannan sana'a dan da halatta dan taimaka cikin wajen rusa da kadan baki da dan adam ba Allah ya kuma Allah ya wayar da su su dubi al'amari kuma da zalika dan ku fara abin da ba ya da an gyara to kana ne din ya gyaru ku yi Allah ku je shi mai wa Allah dukiya idan kiyar ruwa ku tuku ba nan unguwar ku kaza ne kuma an kawo abin da za Allah da sama da yaran idan mun yi yaran ku wata sabar ku ke je ne ko wani sabar ku ke je ne wani yana sato wani aljihun ba mutu ko aljihun ba mutu dani ke gani sannan idan an zo wani abin da zai amfani to ta to fa ya zo abin da zai amfani ba wajen hamsin ko ɗari ko sama da haka a irin wannan akwai na talabijin da za a nuna a gidan talabijin da haka a nan gurin mutane ne za su gyara titunansu da sauran su unguwanninsu idan an samu lalatattun yaro guda ɗaya sai a san me ya yi kawo lalacewarsa sai a zauna da mahaifinsa a gaban liman ko a gaban da duk unguwa ko a gaban mai unguwa ba ma san a unguwa ba samu wake dai shi ke ba ta biya amma gurin ba tsallon kan gama kai ba amma tsoron da ne kada illarsa ta harbi ayan kuma sun su kira mu taimaka maka ya gyaru me ya matsala ta ina matsalar yaran nan baya makaranta ko matsalar ta mu gaban baya da ke mafi kudin makaranta sai mu sai mu ya su taimaka yaran da ta sha makaranta me ya so su a taimaka a sashi a makaranta ko wani mutum da yake gida ya ba kudin makarantarsa ne ga shi na ɗauki nauyin na wannan shekara kuma kafin mutum kana za a yi tunanin na wata da ke wani wani sai in dai uniform ne dai kuma na ɗauka wani sai dai kuma ilimin da bai ne kuma na ɗauka ta sa nan bai kun zuri idan duka haka ya rage ta gaba kan gaba to sai dai kuma uban ke tafi daga unguwar ya koma ta unguwar in ko ba haka ba wannan ya zo za mu ɗauke shi kai wa ƴan sanda to amma matsalar Bahaushe zaman munafunci zaman munafunci da tsurku sai Bahaushe ma'ana ba zai faɗa maka ba gaskiya a gabanka sai in ba ka na kuma ya zage ka sai ai dan wani ya lalace ai wani ta lalace kuma kake taimaka maka ya gyara ina da halin gyarawa shawara ce da samu ba ai ba da halin gyarawa sai ka taimaka masa wato yawa daga cikin mu muka rayu kamar rayuwa kuma tana faɗa mana bakar magana wato kamar rayuwa ta dabbobi abin da ke nufi da rayuwar dabbobi ya musulta ɗaga amma yana halayya wanda ba na dan adam ba misali rayuwa ta san kai kadai ka ga wannan rayuwa ce ta dabba a dabbar ma yanzu zanwa a san tsako shine samu ka gidan yi rayuwa ta kwadayi san kuma rayuwa ce ta dabba kura ke zartin kwadayi wato halayya wanda take ba mai kyau ba yawanci sai ka ɗan adam ya zo ya sa kan sarari ne shi yawon na kowa ne a kowa shekaru da sun gudu da katin da sun gudu kamar da su ne su gani wanda sun zo kayan sa wani a tafi wata gida to da na ƙara yin bincike ma nake a wannan wani babu ne ne mu kuma sun bai taɓa gani su ba wani mutum sai idan har mai kare idan mu ne sun tafi sai wato sai ka so ko ko san ma suna ɗinka kaya tattar ta aji na maza da na mata wani lokacin ya rike za su kuma da kaya daga gidan su sai iyayen ta ba su da kuɗin da za su yi maka kaya masu kwana kan wannan ko kuma iyaye ta ba su mutunci na sa duk tsoron su ba za su dawo ta irin wannan kayan da za a yi da za su yi nufin mutunci amma masu daga hoton sun kara ila da jiya da yusuf aji idan aka zo za a nuna miki da alƙawar ga irin kayan duk da wannan kayan za su sa da kuke hoto kaza wannan kaza ne inda wannan zai kaza ne inda wannan zai kaza ne ya yi ne ke kuma tsara a sa wa su kaya kuma har ma zo da kuma kafa wata kuma suke mata adusi mata kwalliya sai ka fa mata hoda a baki sai ka mata dambaki a kan lebanta sai dan kar kar da sai da dariya a ce kin ke baki a ce sai mun miki a ce haka da duk wani abu na rikin mutunci da iskan za ka ne kuma ya yi gaba lallo kira lokacin wani uban iya ta tana can gurin mai ɗauka hoto da ta shafa ta ya rubu ɗan nan zai ɗauki hoton ta nan da sauri ta sauri ya tafi zuwa wuta a ɗauki hoto sai kuma wani na sankin dimbe manubu ana ta hira ana kuma ya kafa ana arba mawuzi na mutu ya yi ba a sun da yi al'ahadi iya zama ba a sun da yi masu zai wai da wani gwamnati da wani gwamnati ya riga suna tsakiyar sauran sai ce ce na ke kai kuma ki rike gida wai ya kai da tsakiyar sauran wasu ne ba da gida in ta gama ta ko ta rike gida kitar kanta ba a bude masu waɗanda a lamura isa na bauɗin da ya turbe a cikin wani sun gyara su suna gudan gwanon abu na ƙarfe wanda zai taimaka wajen gyara tafiya shi ne gyara su hukumar wasu labarin wannan magana ce mai girman gaske ita kaɗai zuwa tafi ba da kuma kuma labari ba inda aka shiga ba a duniya wanda ya ka gudanar da duniya ce ministry of information tana ɗaya daga cikin wuraren da gwamnati suke kula da su saboda tasirin kafofin watsa labarai wajen fuskantar da al'umma kan daidai ko kan ɓarna ko a yanzu ka ɗauka idan ka ɗauki kano kaɗai ga rediyo kano ga ne fawa ga freedom miliyan jama'a kano ga ptv ga npa aic tana zuwa ga aic aic ne ma tana zuwa da ibibina ba ta zuwa idan ka ɗauki waɗannan idan ka ɗauki waɗannan kaɗai ko da ba hauke al'adar ka kusan gidi da koyi gani bai yi magana da riya ko majalla ba kuma da bayan tafi da ya kasa wasa idan ka bai kwakwan nan kare idan ka san biya da kuma za su zama babban makamashin da riya da kuma kuma cikin lokaci ka sani ya sa ka fuskantar da su ya sa ka ya sa ka sai da bari ka kuma ya ga amfani su wajen kamar raya wannan kuma ya kasar wani bincike kamar da kuma kuma labaranmu na arewa ya yi kamar jihar Kano a matsayin misali ina jin da jihar Bambe da wata jihar Jihohi wanda ya fitar da sakamakon cewa idan ka kasa program ɗin da ake shirye-shirye kashi ɗari addini yana ɗaukar kashi biyar ne zuwa bakwai ko bakwai da rabi wannan ba addinin ba proper na addini wanda ka ba addinin kuma gyare ne na sunna a ciki akwai bid'a akwai shirka akwai bandiri akwai dalalu akwai isiriya duk addini ne wanda a wajen su wanda shi kuma da rabu wanda duk addini ne ko wanda abu an kai aka dan kawo isiriya duk addini ne wanda sai an ba su san lahira ne duk kawo ko bandiri aka ta suna lahira aka rusa da dangana addini kai biya zuwa bakwai wajen ta kafa mata labaran kashin kai kashi goma wajen sun su rusa goma ko a ba su ne ba a rayu ke wannan zai ka ga wannan shiri shiri ba su amfani wanda ba na addini ba ba su amfani kuma ka ce kiwon lafiya kuma ka ce yuzuki kamar ka ce noma koyan sana'a wannan program kasa wanda suke fi tafi rayuwar mutane أبرب عليك تبرع الدين وهم من السماء وهم تكسي قوم أخذوا الكبير أو لك تبقى الله بلا قرار لكذا إذا تبقى الدين إلى أبوه أباني لكي ثلاثين الكبر لتبقى هو الدين والدين يكي كسي أربعين لكعنا الدين دونه من أباني ولا بعد الدين أما كسي سبعين كسي ستين بسكر ستحات هواني فوزو تلمبو فوزي بلومي زابر على كسي لقاء كسي نجيو زابر تنكبو زابر برسل زابر رو زابر وزين نعمل تنبوتي وادي نبيد وادي اين حربان كوي تكاجي بكوي كتباو 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 dawade ne kafi sayin dadi dawade ne shugo ba su foto dawade ne hakkawa arbai wala ka kaji idan kada to lare kawai kada ji mutan ta ta fito ya wato ga san cikin buni amma ko burge wani an ji shi wani an ji an ji da rediyo ya ya aka kasu na so ko mun da ko kuma ta labarin ku da ba ka yarda wannan kura labarin ba da ga
da koyar da sana'a da koyar da noma
sai shi da masu jawo hankali gyaran tarbiyya, rayuwar samari, rayuwar kori, rayuwar zamantakewar jama'a da dukkanin su da al'umma, tarihe-tarihe masu ban kaye, tarihin manyan mutane irin sahabbai tabi'ai, ko tarihin rayuwar su irin su Shehu Usman Dan Sojo, ana kawo ta a aikace da sauran waɗansu abubuwa da suka yi na alkhairi. Da waɗansu masarautu na ƙasar Hausa da aka waɗansu gawurtattun sarakuna masu alkhairi ko wanda suka taimaki al'ummarsu ko waɗanda suke da wani sanyi na rayuwa suka taimaka da su tarihin su sardauna su sa Abubakar ta fara balewa sai Fatu da sauransu. Ga an gyara al'ummar don abin da ya sa muyar da al'ummar ita dukkan al'umma da ta ci gaba. To ta dogara da wani bayan su mai tarihi. Da al'ummar da aka yanke sulhu tsakaninka da bayan su ta wani gangan mai. Mu yanzu bayan mu can bayan mai nisa ta haɓar da ga yaya da yanke sulhu tsakanin mu. Bayan mu ta kusa ke mu su mami su Abdullahi na gwanzu su Muhammadu Bello a riga yanke sulhu. Bayan mu ta kusa kusan bayan su sun zama su kuma wani a riga yan yanke sulhu tsakanin mu. Ma'ana yanzu ko da sojin sun da zaki a makarantun mu ya ga kan firamare ya gama junar sun da sojin ya gama sukar da ya gama sa waye sardauna zai dace kawai ya zama sardauna ba bai sama waye sardauna ba. Me ne zaman an ka jaya arewa me sun ba ku wannan yan boko mu sun kasa talabas bai kunto wannan ba kan mu kuma labarai ba su da wannan. To shi ke na kawai sai ka ga in maka duk waɗansu da suka fi da irin Facebook ɗin da ake amfani da su na yan kudu mai kura turanci ɗin da sai ka ana cewa ke mai sa da mun taɓa koro a cikin littafin koyar turanci kuma da ana ce Abubakar da Malam Musa sai ke mai sa da mun taɓa koro da sun gudi. Haka yaran da suke koyar turanci ba ba har waɗanda mutanen mai sun fi mu abin nan so sun gudi mun ga kawo Abubakar ko mu kawo Musa ko mu kawo Malam Dahim duk mun kasa kawo wannan a cikin littafin mu dan boko mu sun kasa